This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci. Da fatan kun gani lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azz ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa cikin shirinmu na daren yau Talata 23 ga watan shekarar 2024. Bayan labarin duniya, za a ji cewa za a ji irin muhawara da ta kaure a Najeriya bayan da hukumomin kasar suka bayyana sauye matsugunan wasu sassan babban bankin kasar CBN da hukumar da ke kula da harkokin zirga-zirgar jiragen sama wato FAN. Sannan a wata hira da muryar Amurka mai baiwa shugaban kasar ta Najeriya shawara akan al'amuran kafafen yada labarai Abdulaziz yayi tsokaci akan cece-kucen da al'ummar kasar ke yi kan soya matsugunan wasu sassan babban bankin kasar da kuma hukumar kula da harkokin jiragen sama. Bayan nan kuma a karin farko za mu kawo muku shirin Allah daya gari bamban, sabon shirin da zai rika kawo muku batutuwan da suka shafi rayuwar 'yan Afirka mazauna kasashen Turai. Amma dai yanzu sai a sake gyara zama a saurari labaran duniya domin sanin halin da duniyar ta wuni.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran yau Talata, Isra'ila ta ce sojojinta 24 sun mutu a zirin Gaza, ɗaya daga cikin munanan ranaku ga sojojinta tun bayan da ta kaddamar da yakin kawar da mayakan Hamas. Mai magana da yawun rundunar sojin Isra'ila Rear Admiral Daniel Hagari ya gaya ma manema labarai cewa 21 daga cikin sojojin na shirin rushe wasu gine-gine biyu ne ta wajen amfani da nakiyoyi a jiya Litini, lokacin da wani dan bindiga ya harbo ruka kan wata tankar yaƙi da ke kusa, har nakiyoyin da ke cikin gine-ginen suka tashi, wanda don haka gine-ginen suka fada kan sojojin na Isra'ila. Wasu sojojin uku kuma sun mutu ne a wani hadari na daban. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu dai ya ce rundunar sojin Isra'ila ta fara bincike kan wannan al'amarin. Kafafen yada labaran gwamnatin China sun ce an tabbatar da mutuwar mutane akalla 20 sanadiyar gocewar laka a kudu maso yammacin lardin Yunnan na China. Wani tudu mai tsawon gaske ya binne gidaje kimanin 18 bayan da ya fado, inda ya tuttudo baraguzai da dama zuwa wani kauye da ke karamar hukumar Xinjiang da safiyar jiya Litini. Kamfanin dillancin labarai na Xinhua ya ce tawagar masu ayyukan ceto na ta tonon wani tarin baraguzai mai fadin mita 100 da kuma tsawon mita 60 don gano ko akwai wasu da har yanzu ke raye a yayin da ake fama da matsanancin sanyi da kuma dusar kankara. Mazauna wurin akalla 24 ne suka bace, a yayin da kuma alatilas wasu daruruwa suka bar gidajensu. Jami'an gwamnatin Ukraine sun ce Rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami yau Talata da suka hallaka mutane akalla 4, baya ga raunata wasu 60, sannan sun kuma lalata gine-ginen jama'a da dama a biranen Kyiv da Kharkiv. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce bataliyar tsaron sararin samanta ta kakkaɓo 21 daga cikin makamai masu linzami 41 da Rasha ta cillo. Hare-haren sun auna Kyiv, babban birnin kasar, da kuma birnin Kharkiv da ke arewa maso gabashin kasar. Gwamnan yankin Kharkiv Oleh Sinhovov ya ce mutane 3 sun mutu, sannan wasu 42 sun samu raunuka. Shi kuwa magajin garin Kharkiv Iho Telehov cewa yayi hare-haren na Rasha sun lalata rukunonin gine-gine 30. Sannan magajin garin Kyiv Vitali Kalechko ya ce hare-haren sun auna wasu gundumomin babban birnin kasar da dama, inda suka raunata mutane akalla 20, an kuma kashe wani mutum a birnin Pavlovsk da ke yankin da Pavlovsk. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yau Talata ya ce Amurka ta himmantu ga inganta hulɗarta a faɗin nahiyar Afirka da kuma ganin ƙasashen Afirka na daɗa tasiri kan manyan al'amura na duniya. Da yake magana tare da shugaba Alassane Ouattara na Ivory Coast ga manema labarai bayan tattaunawarsu a birnin Abidjan, Blinken ya ce tattaunawar ta haɗa da batun bunƙasa hulɗar cinikayya saboda ƙirƙiro ayyukan yi da saka jari a ɓangaren lafiya da kuma ɗaukar matakai kan ƙalubalen tsaro a yankin baki ɗaya. Daga ƙasar ta Ivory Coast, Blinken ya wuce Najeriya, inda ya tattauna da shugaba Bola Ahmed Tinubu da ministan harkokin waje Yusuf Maitama Tugar a Abuja. Batun juyin mulkin da sojoji suka yi a Niger na daga cikin abubuwan da dama ake ganin zai fi tattaunawa a kai a Abuja. Wannan tattaunawar ta Abuja na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da gwamnatin mulkin sojan Niger ta inganta dangantakarta da ƙasar Rasha. A ƙarshe, ana ganin ƙaddamar da wata babbar masujjada da wato a ɗaya daga cikin wuraren ibada na Indiya da aka fi ta ƙaddama a kansu na wato na iya janyo farin jini ma wato shugaban Indiya Narendra Modi, amma kuma zai fuskanci matsaloli sosai.
I feel happy from my heart. I chant, "Hail to Lord Rama!" daily. I am a devotee of Rama.
To wani daga cikin mai bautawa wanda yake kira Ubangiji Rama kenan a India ke murna da wannan al'amari na wato kaddamar da shi wannan wajen ibada.
To a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu mai da hankali kan sauran rahotanninmu wanda zai kai mu Najeriya, inda shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya yanke shawarar sauya matsugunan wasu ma'aikatan gwamnati daga babban birnin ƙasar Abuja zuwa Lagos. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ina da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
Yan Najeriya na ci gaba da mai da martani tare da yin tsokaci akan matakin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu na maida wasu cibiyoyin aikin gwamnati zuwa birnin Lagos daga Abuja fadar gwamnatin Najeriya. Tun bayan da gwamnatin Najeriya dai ta ce wani sashi na babban bankin Najeriya CBN da kuma ma'aikatar kula da harkokin jiragen sama a Najeriya za su bar Abuja zuwa Lagos, wasu 'yan Najeriya ke cewa da walakin kuma ruwa ba ya tsami banza. Alhaji Kabiru Abubakar mai jama'a wani mai sharhi ne akan lamuran Najeriya ya ce wannan mataki da kuma kin bude bodan Niger da Najeriya da gwamnatin Najeriya ta ki wani abu ne mai matukar tayar da hankali kuma yana kama da wani mulki da aka tsaro.
To wannan fasaran da mafi yawancin mutane da suke masana wannan ana mai fuskan mulki ne kamar na ajanda, in nazo dama abu kaza ne yake kaza ina so in mayar da shi kaza, kuma irin wannan in ma shine ya kirkiro in ma mutanen shi ne ke ba shi shawara ya zauna ya yi karatun tana su wannan ba zai kai shi ga gaci ba maganan gaskiya.
To so ma dai wasu daga cikin 'yan siyasa a Najeriya sun ce suna cike da mamaki akan matakin Bola Ahmed Tinubu, domin kuwa yunkuri ne na rusa tsarin adalci da wasu dattawan Najeriya suka yi a baya. Musa Aliyu Liman dattijo ne a cikin jam'iyyar Abga a Najeriya.
Dattawa da suka yi kokari tun daga General Murtala Muhammad da tsohon shugabanni aka tabbatar da headquarter Najeriya ta tabbata Abuja, wasu dattawa suna kan mulki suka yi kokari suka dawo da wannan headquarter da komi da komi aka dawo da shi Abuja, sai yanzu daga ƙarshe waɗansu saboda reni da neman rashin zaman lahiya a ƙasar nan, duk da halin ƙasar take ciki wasu gani ba a ce an sake ɗauka wasu madafun iko an mai da su Lagos saboda ireni ko kuma wata fahimta irin tasu.
To shi ma dai shugaban kungiyar Izala a Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau ya ce ya kamata shugaba Tinubu ya maida hankali wajen tabbatar da adalci a tsakanin 'yan ƙasa da kuma ƙoƙarin haɗa kan 'yan ƙasar domin kuwa sale-salen hauka zub da miyau.
Duk lokacin da shugaba kafin ma ya hau mulki akwai maganganu na tsoron kada a ce za a canza headquarter Najeriya a mai da shi Lagos, akwai zage-zage irin wannan wanda mutane sun yi ta yi, amma fadin shugaban ƙasa ko kuma jam'iyyar a lokacin tana ta karyatawa maganan ba haka ba ce magana ce ta 'yan adawa da sauransu. To a duk lokacin da aka ga irin wannan yanzu cewa to za a ɗauki waɗansu sashen ma'aikatu da an mai da su zuwa Lagos, to irin wancan zargin na farko dole ya soma zuwa cewa to ko maganan da ake so a yi cewa za a canja hirkota za a yi kaza shi ake kokari a yi. To kullum matsayinmu shi ne shugaba ya riƙa lura da abin da talakawa da al'umma suke faɗa, kar ya zamanto an samu zargi.
Gwamnatin Najeriya dai ta bayar da dalilai na rashin wadatattun ofisoshi yasa ta ɗauki wannan mataki. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha da wannan rahoto. To har yanzu dai akan wannan batu na sauya matsugunan wasu ofisoshin gwamnati, na tattauna da Abdulaziz mai baiwa shugaba Tinubu shawara akan al'amuran yaɗa labarai, kuma tambayar farko da na masa ita ce menene ainihin abin da ke faruwa, sai ya ce
abin da ya faru shine akwai wato babban bankin Najeriya na CBN wanda ya duba ko kuma ya bada umarni ga ma'aikatansa na wasu sassa, wato ba bai bankin ne ga wadai za a dauke ba, amma wani mafi girma cikin kaso na bankin bane ba, a wasu department ne kawai, wato sassa guda uku wanda aka ce ya kamata su koma Lagos saboda kuma wato dalilai na cewa a nan akwai cunkoso a wannan babban gini da suke da shi a nan Abuja, sakamakon ma'aikata da aka yi ta ɗauka cikin shekarun baya-bayan nan ba tare da ka'ida ba, wanda ya kawo cikowa. Kuma mafi yawa waɗannan ma'aikatu ko kuma su ma'aikatan waɗannan sassa na shi bankin aikinsu dama ba a Abuja yake ba, a Lagos yake. Duk da cewa suna zaune a Abuja, amma mafi yawan lokuta da yawansu sukan yi tafiya zuwa Lagos, wato suna yin aiki ne kai tsaye da wato hedikwatocin bankuna waɗanda kuma kusan dukkaninsu a Lagos suke. To wannan ya aka yi shawarar cewa a kai su Lagos domin a samu sauƙin wannan cunkoso, sannan kuma su ma su samu gudanar da ayyukansu ba tare da yawaita zirga-zirgawa daga Abuja zuwa garin Lagos. Bayan wannan kuma kamar yadda kika sani, abinda ya sa watakila surutun ya ƙara yin yawa saboda akwai kuma hukumar kula da harkokin jiragen sama ta Najeriya, wato FAN, wadda ita ma ministan kula da zirga-zirgar jiragen sama ya ba da ya amince da wata shawara wadda dama tuntunin tana nan a kan tebur, a mayar da matsuguninsu a Abuja.
Daga
Abuja, wanda kuma shi ma kusan dalilin iri-iri su akan ma maganar su FAN asali ma dama mazaunin nasu a Lagos yake biya da adadi ba ne ba da cewa su dawo Abuja. To kuma cewa su dawo din ba a yi shi bisa ka'ida ba, domin ba a sanadar musu da wuraren zama ba ko musamman na ofisoshi inda za su yi aiki. Wannan ya sa duk da suna Abuja din amma ba wani kyakkyawan tsari na gudanar da aiki cikin kwanciyar hankali da sauransu.
Wato kana nufi zargin da mutane suke cewa akwai lauje cikin naɗi na ƙoƙarin ko yunƙurin maida waɗannan hukumomi a Lagos ba gaskiya ba ne, duk da cewa bayanai ko kuma rahotanni da aka yada a kafafen watsa labarai na internet da kuma irin kalamai da kaji kake ji yake yawo a kafafen sada zumunta, musamman ma WhatsApp, shine mutanen da za su sauya matsugunan su ma'aikata sun ta samma 1,600, wanda ya haifar da wasu matan aure ajiye aikin.
To aji Aisha, na farko dai kamar yadda na fara faɗa ko kuma kika abin nan wannan kokarin maida wasu ma'aikatu dinnan ma'aikatan gwamnatin tarayya fa tana da ma'aikatu ɗaruruwa to dan an ce guda biyu waɗanda ma ba dukkanin su bane ba za a iya cewa ɗaya da kwata domin ɗayar ma ko rabi ba ta kai ba waɗanda za a ɗiba daga CBN a mayar da su Lagos to duka wannan ya cika haɗa ba abu bane da ya kawo ɗin da har zai kamata a ce ya tayar da jijiyoyi yan banda dai kawai akwai ƴan siyasa da suka saka abun suke mai kokarin mai da shi siyasa suke kokarin rudar mutane domin kawai su bata sunan gwamnati da sauransu.
To mai baiwa shugaban Najeriya shawara akan harkokin watsa labarai Abdulaziz Abdulaziz kenan. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifan.
Walle walle muna ta dauke kama kariya kariya wagana gobe ba mu ne ba ye ye walle walle muna ta dauke kama kariya. Mai ban tabara bai tabewa kai ne mai kyauta Allah ka bani farai nawa ya da amci Allah da dawo mun zo babba haka haka
walle walle mana ta dauke kama kariya dan yau ne magana gobe ba mu ne ba ina roƙon ka ya rabbi dan yi sarman zanka nan na bada Allah
madalla. Yanzu kuma lokaci ne da zamu gabatar muku da shirinmu na gaba.
Wani gari wani gari wani garin da ake kurba manya da zalla.
To ma sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan shirin na Allah daya gari bamban. Shirin da ke kawo muku batutuwa da suka shafi rayuwar 'yan Afirka a Turai da sauran sassan duniya.
Na fito gida akan abin da ya faru akan aure wanda shi ya fito daga gida, ni fito ba cikin ra'ayina ba saboda abu ne wanda ya kunkunta min. Mun samu matsala ne mace kuma wani aure da.
To dai kwararar bakin aure zuwa kasashen Turai a shekarun baya-bayan nan na daga cikin dalilan da masana ke cewa ya taka rawa sosai a karuwar auratayya a tsakanin 'yan Afirka da Turawa a kasashen Turai.
Na yi rayuwa da Baturiya, na kama gida mai kyau, na gyara gida na tsamo fatashin da muna zaune da ita. Ra'ayoyin da ita Baturiya abinda take so, ba da kai burusha kauni in zan rayuwa da ita ba tare ma'aiku ba. Lokacin nan ina son ga yaro da ita, mun fatashi da ni gaba babu ci gaba kawai. Mun samu matsala. Ta biyu ita Baturiya ce gidanta ne, amma abu ne nake samu kama fita hankali take son tarba ni in manta da iyayena in zauna tare da ita. Ni da ita mun yi rayuwa tsawon shekara uku zuwa huɗu. Ni ne gudu na bar gida.
To kamar Aminu, Mahdi Khalil shi ma dai ya tsinci kansa cikin matsalar da ya ce ta bar shi da taban da har abada ba zai mance ba.
Za a ja buga karfe da shi ta da ta duki mene ne shi na ce kin tagin mani da yara ina tambayan ki wani lokaci za ki zo gida shi ya cut call shi na siyu shi na ga lori ya zo ya wuce ya je bisa ya je ya fara shi na siyu kamar 20 minutes shi na ga ta cikin mota shi sa tana zuwa shi ne shi na tuce shi ya take ki shi sa wurin samari gaje shi ka ce da hawan wancan no gaba da ku eh ban sun ni da kai mu zamna ku shi ne shi okay shi ku ce inda kike kin decide a zama ba mu zala ina kwashi kai na kawai ga manya na wuce.
Alƙalma dai sun nuna yanda ake samun ƙaruwar matsalar mutuwar aure a ƙasashen Turai musamman a inda aka samu auratayya. To ko me ke janyo hakan? Menene kuma dalilin da yasa yanzu ƴan Afrika da dama suka gwammace auren na gida? To za a ji fashin bakin masanin zamantakewa gaba kadan. Yanzu dai sai a gyara zama dan jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba.
Bai kai gabas da nisa ba.
Wani gari
bai canja da asuna ba.
Wani gari
bai kai arewa hali ba.
Wani garin da ake kurba mun gida zalla.
Bari kuje bari kuje bari kuje bari kuje Allah kuma.
Madalla. Biyar Amurka dai ta tattauna da wani matashi mai suna Aminu Isa ɗan Nijar da yanzu haka ke zaune a Faransa. Ga kuma labaransa a game da ƙalubalen da ya ce ya ci karo da su a auratayyar da ta haɗa shi da wasu mata Turawa.
Ni dai Rabina da gida tun cikin 2014 an jami ka tasu kuma matsala da yasa kamar na samu rabo aure ne kawai yanzu cata na bugawa. Da na samu wannan matsala ce kawai kuma sun komowa ta a yankin ƙasashen Larba. Dubi ina canjin saifa da dola da kuɗin da ke shigowa daga Afirka. Daga baya na samu hanya na shigo nan ga kuma na yawo cikin Europe kuma dai haka sai na sake dakata a France na samu takarda.
Na yi rayuwa da Baturiya ba aihuwa shekara ɗaya biyu ina samun dukiya ina gyara gida ina aika gida amma. Wai na nika tura kuma ita ba wai in ba ta ba tafi san to abin da na samu tara shi zuwa gaba ko in sa kayan kwaridin mu zan fita duk ba wannan rayuwa na nazarin mun samu matsala ne da ita sai ban kwana gida otal nake kwana saboda dan idan na zo za ta amshi waya za ta yi mana bincike ko misali ta gani ko da namiji na za ta cewa mace sai ta kira ni amma ni aka samu duk irin matsala haka wani kwana biyu ne kai aka irin haka tana mace ne dan ba mutum ba mai kishi na ba mai kuzari wajen neman kuɗi wataran Baturiya kuma Hausa sun je komi nisan jiwa wataran sai kun ganshi gashi yana tattar da kayan shi yana jan jika yana bacci bisa hanya ina diba kayan shi yana roƙa kai ina kwana cikin sanyi.
To ire-iren matsalolin da aka ji na rabuwar aure a Turai dai kan janyo koma baya ga rayuwar waɗanda ta shafa ta la'akari da yanda mazan ke rasa kusan komai da suka mallaka idan har aka rabu. To muryar Amurka ta tattauna da Dr. Musin Ibrahim malami a Jami'ar Cologne da ke Jamus kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum ya dai taɓo wasu daga cikin dalilan da yake ganin ke assasa matsalar da ya ce abar dubawa ce.
Kowane mutane suna da nasu al'adun da ɗabi'u da ake taso da yara a cikinsu. Misali a Afirka a tsakankanin al'ummomi da yawa ana raba aikace-aikace na gida da na ma gari tsakanin mata da maza. Alal misali mace ana cewa ita ce za ta yi girki, ita ce za ta rainon yaro da sauran aikace-aikace na gida. Shi kuma namiji shi ne zai fita ya je ya nemo abin da za a ci. Aiki ne, kasuwanci ne, noma ne da sauransu. So akwai bambanci a rayuwar Turawa ko ince fararen fata inda abin da yake raba abin da mace da namiji za su yi kaɗan ne. Yadda namiji zai fita kasuwa ko zai je aiki haka ma mace za ta yi. Don haka yadda mace za ta yi girki a kicin ko za ta yi renon yaro haka ma namiji shi ma zai iya yi. Madamar ma rabawa ake sau tari. Yau a ce aikin ka ne, shift ɗinka ne, gobe naki ne. A ma'aurata da yawa to mu kuma 'yan Afirka wanda suka auri Turawa suna zaton tasu da irin abin da suka taso da shi. Su kuma Turawan musamman mata suna zaton za su ga abin da su kuma suka taso da shi. To an samu bambancin ra'ayi kenan waje Bature ya ce an samu mismatch sai kuma a kasa daidaitawa. Ai ta samun matsaloli har da ƙarshe auren ya zo ya rabu. Na ɗaya kenan. Na biyu watakila abin da yake faruwa ga wasu kuma akwai raini tunda kamar yanzu a Turai wasu da yawa suna auren mata ko maza Turawa 'yan ƙasa domin su samu takardu na shaidar zaman ƙasa. So idan ka aure ni ba dan soyayya ba, ba dan ka zauna tare da ni ba, sautari ba zan ga mutuncinka ba, ba zan ga kimarka ba, zan yi abin da nake so ne ko da zai bata maka rai. To dan haka shi ma wannan yana yawan kawo matsala tsakanin ma'aurata, raini da tunanin cewar kawai kowa biyan bukatar sa ya zo yayi. To tunda ko haka ne, ni ma bara ne abin da naga dama. Kuma duk da wannan matsalolin da ake samu, ana samun wasu ma'auratan da za a ga an zauna an dace amma ba su da yawa.
Dr. Musinde ya kara da cewa gudun wannan matsalar ce ta sa yanzu da yawa suka gwammace auren na gida.
An taɓa irin makamancin wannan nazarin a al'ummarmu da muke zaune a nan garin. Ba sai na ji an baci ƙasa ba, amma akwai 'yan Ghana da yawa, akwai 'yan Nigeria, akwai 'yan Senegal. Da muka duba, sama da kaso 90 na waɗanda suka aure Turawa yanzu ba sa tare, kaso 10 ne ko ƙasa ma da haka suke tare. Don haka abin da ya gashi nan yana da wuyar sha'ani. Ko da irin wannan wahalar, mutane da yawa sun gwammace su koma Afirka, su nemo 'yan Afirka wadda kasan al'adunsu.
To amma a nan ma ana cin karo da kalubale saboda sarƙaƙiyar da ke tattare da samarwa amaran visa don zuwa Turai. Na tambayi Aminu da muka tattauna da shi a farkon shirin yanda ta kaya da burinsa na san auro mace daga ƙasarsa ta asali.
Na yi dizani kokari na dizani kamun mace ta zo na kashe kuɗi har fiye da ake zato wanda ban bani lissafi. In na ci miki na kashe 30,000 zuwa 25,000 wannan kuɗi tun da mace biyu ne na yi ta farko tun banda ta kaldu. Na yi zama da ita niki da sha da komai da komai fatanni abin bai ba ta lalace ni sake ni yi wata lokacin da ta kaldu abu dai gashi yana bani kunya kawai. Tsarorin da na samu a kan ban iya kamun ban kamu mace wata zo nan ba kuma ga kuɗin da ni asara da na samu matsalar kwakwalwa tunda a Turai kin ga duk wanda ya samu matsaloli irin wannan ka samu matsala da fam shi ka nemi mace ba ka daga gida ka kawo kuma ka samu kuɗi su tafi. To ba mutum duka ne ba ke samu duk lokaci ki ga bai ga yana magana shi kiri bisa hanya ba.
To Allah ya kyauta da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gare bamban. A madadin sauran abokan aiki na sashen Hausa na muryar Amurka da kuma waɗanda aka ji muryoyinsu, Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar Jihar.
A gai da Ramatu, kafin mu yi sallama da ku yanzu ga Ibrahim da labarai a takaice.
To a takaicen yau Talata, Isra'ila ta ce sojojinta 24 sun mutu a zirin Gaza, ɗaya daga cikin munanan ranaku ga sojojinta tun bayan da ta kaddamar da yakin kawar da mayakan Hamas. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yau Talata ya ce Amurka ta himmantu ga inganta hulɗarta a faɗin nahiyar Afirka da kuma ganin ƙasashen Afirka na daɗa tasiri kan manyan al'amura na duniya. Da yake magana tare da shugaba Alassane Ouattara na Ivory Coast ga manema labarai bayan tattaunawarsu a birnin Abidjan, Blinken ya ce tattaunawar ta hada da batun bunƙasa hulɗar cinikayya saboda ƙirƙiro ayyukan yi da saka jari a ɓangaren lafiya da kuma ɗaukar matakai kan ƙalubalen tsaro a yankin baki ɗaya. Daga ƙasar Ivory Coast, Blinken ya wuce Najeriya inda ya tattauna da shugaba Bola Ahmed Tinubu da ministan harkokin waje Yusuf Maitama Tugar a Abuja. Batun juyin mulkin da sojoji suka yi a Nijar na ɗaya daga cikin batutuwan wato da dama ake ganin za a fi mai da hankali a kansu a wajen tattaunawar ta Abuja. Wannan tattaunawar ta Abuja dai na zuwa ne 'yan kwanaki kawai bayan da gwamnatin mulkin sojan Nijar ta inganta dangantakarta da ƙasar Rasha. Kafafen yaɗa labaran gwamnatin China sun ce an tabbatar da mutuwar mutane akalla 20 a sanadiyar gocewar laka a kudu maso yammacin lardin Yunnan na ƙasar.
Masu sauraro, da haka ne kuma za mu naɗa tabarmar shirye-shiryenmu a yau Talata. Amma zuwa gobe da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 5 agogon GMT da Ghana, za a ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai Kurdi ta Syria kuma ta bada umarni Fiona wa Mai nan Dudu da ma wanda ya sada mu da ku Mr. Cedric Franklin ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya ma'assalam.